بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس منا 26 كنا إن شاء الله كراتين نمكن لتاف فضل الإسلام مال محمد بن عبد الوهاب تعدد شره سنة مال صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن الحسن ابن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ a yau wannan yini na 23 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 31 daidai ga watan 5 a shekara ta 2016. 30 daidai ko? Yau makon da ya gabata mun tsaya tsakiyar magana ne. Har yanzu dai malam Salih Ali Sheikh ya tsawaita mana, amma dai tsawaitawa mai fa'ida wajen sharhin da yake akan hadisi na Ibn Abbas al-Mu'allaq, wanda a cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ahabbu dini ila Allah al-hanifiyya as-samha. To har yanzu bangarorin abinda ake nufi da wannan samaha din ta musulunci a kanta muke magana, ko mun tsaya inda yake cewa, ko za mu tashi inda yake cewa ma'ana zalika, amma tunda abin yana da alaka da dan wani abu da ya wuce, mu komo daga inda idza ta bayyana zalika ko zai fi yace idza ta bayyana zalika ko za ka karanta. Bismillah. To kuwa zalika to ba laifi. Yace idza ta bayyana zalika فإن الناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أن أحكام الشريعة مبنية على السماحة واليسر والسهولة. إن wannan abu da aka fada ya bayyana gare ka ya kai mai karatu, to lalle ya kamata ka sani cewa duk mutumin da yake bincike, mai bincike, mai dubi, mai nazari cikin hukunce-hukuncen shari'ar musulunci, zai samu cewa waɗannan hukunce-hukunce na shari'a an gina su ne akan sauƙi da rangwame da sauƙaƙawa a wajen at-tahara, wajen tsarki, wa fi ahkamil miyahi wal aniya, haka cikin hukunce-hukuncen dangi-dangi daban-daban na ruwa, wal aniya da kuma mazubai da ake zuba abubuwa a ciki, kwanuka da duk kowane irin mazubi, abin alwala, butoci, duk sun shiga cikin aniya. Wa fi ahkami salati, haka nan hukunce-hukuncen sallah, wa fi zakka da zakka, wa fi siyami wal hajji, haka azumi da hajji, wa fi mu'amalati, a wajen mu'amaloli haka, wa fi ijtima'iyati ila akhiri, da kuma cikin abubuwa da suka shafi rayuwa ta zamantakewa ta dan adam, duka za ku ga akwai sauki a ciki. Yace kullu hadhihi mabniyatun 'ala al-yusri was-suhula, duk wannan hukunce-hukunce an gina su ne akan sauƙaƙawa da rangwame. Fa kullama kana al-amru aysara kullama kana ahabba ila Allah jalla wa ala, gurgudan yadda abu ya zama yafi sauƙi, to haka gurgudan zaman sa abu da yafi zama abin so a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana duk abin da yafi sauƙi to shine Allah yafi so. Nan ne muka tsaya. Sai ce wa ma'ana zalika, to ma'anar wannan annal abda shine cewa shi bawa, yan baghi lahu, ya kamata gare shi, bal ba ma ya kamata ba, ya sunu minhu, yana da kyau daga gare shi, an yuhibba al aysara, ya zama yana son abin da yafi sauki, ya zama kowanne bawa ya fi fifita abin da yafi sauki akan abin da yafi tsanani, min al amraini, tsakanin abubuwa guda biyu idza uridat lahu in aka bijiro masa da su aka gitta masa su aka ce wanne zaka zaba to ya kamata kuma abu ne mai kyau ka zabu mai sauki wa hakaza kana alaihi salatu wassalam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance fa innahu domin ko shi ma khuyira ba a taba bashi zabi baina amraini tsakanin abubuwa guda biyu lamura guda biyu ba illa ikhtara aisarahuma sai face ya zabi mafi sauki alaihi salatu wassalam ma lam yakun isman muddin dai wannan abin da ya zaba din abin da yafi saukin ba zunubi bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zabi zunubi ba in dai har ba zunubi bane abin da ya kamata ne ya dace ya shar'i ya shar'ance daidai yake to aka ce ga abu mai tsanani ga kuma mai sauki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karkata zuwa ga zabi mai sauki wa hada wannan lamari da ya kasance daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama haka ne li'annahu yuhibbu ma yuhibbuhu Allah jalla wa ala domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai a kullum mai bi ne ga Allah yana san abinda Allah yake so to gashi ya ba mu labari abinda Allah ya fi so shine me addini hanifiya kuma sannan mai sauki to ya ku za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zabi tsanani ga inda Allah yake so daka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi zabar abu mai sauki muddin dai ba sabon Allah ba wa habbu ad-din ila Allah al-hanifiyyah samha gashi kuwa Allah madurki abin da yafi so shine addini hanifiya da kuma abin da yafi sauki har yanzu yana ta ce idza tabayyana hadha rubutun ne dan koko ce babu dugo akwai alif a farko da hamza kasra sai tabayyana akwai dugon ba'un da dugon ya dugo biyu na ya'u idza tabayyana hadha in wannan shi ma ya bayyana gare ka ya kai mai karatu yace fa inna muradal muallifi to ya kamata ka san cewa abinda mai littafi yake nufi mai littafi anan yana nufin Malam Muhammad bin Abdul Wahhab abinda yake nufi fi iradil hadisi wajen koro wannan hadisi da kawo shi wannan hadisi na ahabbu ad-dini ila Allah al-hanifiyatu samha maqsudin Malam Muhammad bin Abdul Wahhab wajen kawo wannan hadisi karkashin wannan tarjuma din wato babu fadlil Islam zikru makhtassa Allah jalla wa ala bihi hadhihi ash-shari'ata wa hadhihi al-ummata shine ambatan abinda Allah yake bance wannan shari'a da shi abinda yake bance kuma wannan al'umma da shi Allah yake bance a wannan al'umma da cewa addinin ta mai sauki ne shari'a mai sauki aqida mai sauki komai mai sauki kaga ko ai wannan ya cancanta a ambace shi a karkashin wannan babi na fadlul islam kar ku manta sunan littafin mu fadlul islam kuma babin farko har yanzu muke babin farko shine bayanin falalar musulunci ta bangare biyu falalar da yake da ita a kashin kansa wajen fifita shi akan sauran addinai da kuma falalar da musulunci yake da ita akan mabiyansa musulmi duk wannan abubuwan su ake fito mana da su to sai ke cewa wal muslimin haka nan kuma abinda Allah yake banci musulmi da shi bi ammatin in an lura ta bangaren gama gari ma'ana gaba daya makhtassa Allah jalla wa ala bihi hadhihi shari'ata wa hadhihi al-ummata wal muslimina bi amma mun gane abinda Allah yake banci wannan shari'ar da shi wannan al'ummar da shi da kuma al'ummar musulmi ma generally shine ma'anan bi amma sannan kuma wa kullu muslimin bi mufradihi da kuma kowanne mutum ma musulmi a daidaikunsa ai ba akan faɗi wannan irin ta'birin ko a ce abinda ya shafi musulmi baki daya abinda kuma ya shafi mutum matsayinsa ne shi kadai yawo to shine yake faɗi Allah Allah madauki yake banci al'ummar yake banci shari'ar yake banci musulmi baki daya da falaloli da dama yake banci su a musulunci kamar yadda musulmi a daidaikunsu kowanne mutum yana da wata falala da ya samu ya fa'idanta da ita a matsayinsa na zamansa musulmi to abin da yake so a gane kenan min annahu ta bangaren cewa ma'a kaunihi tare da kasancewar mannallahu jalla wa ala alayhi bidhalika al-fadl al-azim Allah ya masa baiwa da wannan falala mai girma alladhi dhukira wadda aka ambata ya zabe shi ya sanya shi a musulmi ga wasu can suna fagam fagam ya zabe shi ya bashi hankali ya saukaka masa shari'a ya sa shari'an nan ta same sauki tare da haka fa innahu to kuma a sani innama yahsulu alayhi abinda yake samu min yawwa innama yahsulu alayhi wannan baiwa tana samuwa ne bi amalin yasirin duk wannan falalar da aka ambata da ladan da aka ambata mai yawa yana samun sa hanyar mai aiki wani iri mai sauki aiki kadan zamu aikata kuma lada mai yawa wannan ya fito mana fili a hadisin kwatantawa tsakanin yahudawa da nasara da musulmi ko wajen aiki da tsawon lokaci da karancin lokaci da kuma girman lada wannan hadisi da muka wuce a baya to sai ce wabi ahkamin muyassara ga kuma hukunce hukunce da su ma abin saukakawa duk an sa su babu wahala a cikin su Allah ya sani fahimta wa hadha yace wannan mimma yuraghibu al-uqala jami'an yana cikin abin da ke kwadaitar da masu hankali baki ɗayan su fi ya kwadaitar da su cikin an yadkhulu dinal islam su shiga addinin musulunci inda mutum mai hankali ne inda zai tsaya yayi karatu yayi bincike da insafi insafi shine adalci ya kakkabe zuciyarsa daga wani tunani rawasib abin da ya taso da su na iyaye da kakanni da gargajiyarsa da mai duk ya aje su ya kalli abu da hange mai kyau na adalci komai ya bashi matsayinsa saboda dalili to in yi haka kuwa in ba musulmi bane shi zai karbi musulunci in dai karanta musulunci yadda ya kamata musamman in zai wa kansa adalci saboda in dai zai kwatanta bambanci tsakanin shari'o'in da suka gabata da shari'o'in ma da ba daga sama aka saukar da su ba ma'ana shari'o'in mushrikai masu bautar abubuwa daban-daban in ya kwatanta su ya kwatanta kuma da shari'ar musulunci saukin da zai bayyana gare shi lalle ba shi da wani zabi in ba ya karbi addinin musulunci ba masu bincike daga cikin turawan yamma da na gabashin duniya waɗanda dai ba musulmi ba sun faɗi abubuwa na adalci akan musulunci inda a ce fito da shi za a bayyana shi da mutane za su yi mamaki a irin dai abin da gwargwadon tunda su din iri-iri ne ba kudin gora za ka yi musu ka ce dukkaninsu suna da mummunan manufa akan musulunci ba haka suke ba akwai wanda su kun san yadda mahangar turawa galibi take akwai abin da suke cewa yin ilimi domin shi ilimin kansa maqsudin kawai a san abu to wanda shi suke da ai kun san dai wannan knowledge for knowledge sake yawa kawai idan a san abu don haka wannan yana sawa wasu su yi adalci su faɗi abu yadda yake ko ya yi wa addinin su daɗi ko bai wa nasu addinin daɗi ba ya saba ma al'umma su ko bai saba musu su dai za su faɗi abin da yake shine gaskiya ana samun waɗannan kuma suna da yawa a cikin su har karkatattun ma waɗanda suka karanta addinin saboda manufa mummuna sai ka ga wani abun mamaki da wahala ka karanta rubuce-rubucen su baka samu wani wuri da sun rasa yadda za su yi dole sai sun faɗi gaskiya akan musulunci akwai wannan abun da yawa da kana karanta rubuce-rubucen su da yawa za ka ga irin wannan abu to za ga idan dai mutum mai hankali ne zai kuma aiki da hankalinsa to insha Allahu ta'ala musulunci zai bayyana shi ne abin da ya fi dacewa abi wannan yuraghibu al-uqala jami'an fi an yadkhulu fi dinil islam wa yuraghibu ahla al-islam wannan ai ya ga magancan waɗanda ba musulmi ba ko to sannan wannan saukin har yanzu da ake bayyana mana yana kwadaitar da su kansu musulmi fi an yaltazimu cewa su makalkalewa bi ahkami shara'ihi bi ahkamihi wa shara'ihi su kama su yi iltizami su riko da hukunce hukuncen nan na shari'ar musulunci da kuma shari'o'insa li'annahu domin kuwa kullama zadu iltizaman wa ta'atan bil hanifiyyati samhati duk gurgudan yadda suka ƙara wajen makalkalewa da riko da kuma yin da'a da wannan addini na hanifiya wanda ya karkata daga ƙarya zuwa gaskiya kuma sannan wannan addini as-samha wanda yake mai sauki kullama kana ajruhum a'zama, to gurgudan yadda kuma ladan su zai girmama, ma'ana kana riko da addini ladan ka yana ƙara yawa. To ashe kuwa tunda lada kake so ya ƙara yawa, dan me yasa ba za ka riko da addini ba? In kai sakaci da shi a matsayin ka na mukallafi, za a kama ka da laifi. To da aka maka ko da laifi, ai gunda a ce gashi kana ƙara riko da shi, kuma sannan ana tara maka lada mai yawa, ladan kuma ba kadan ba, mai girma sosai. Shine kullama kana ajruhum a'zama wa kullama kanat mahabbatullahi jalla wa ala laha qulahum ablagha. Haka nan kuma gurgudan yadda san da Allah zai musu zai zama ya kai matuƙa, shi ma Allah zai soka saboda riko da addininsa. Rikon da za ka yi ma addininsa zai sanya Allah ya ɗauke ka daga cikin waɗanda baya so, ya sa ka cikin waɗanda yake so. Wannan falala ce ko ba falala ba? Saboda me ake samunta? Riko da addini. Allah ya ba mu ikon riko da addininsa. Mu ci gaba ko? Yace wa hadha alladhi dhakara, wannan abin da ko dhukira, wa hadha alladhi dhukira, wannan abin da aka ambata, yashmalu, ya kunshi, yani fi samahati wal yusri, wato yana nufin wajen bangaren saukin nan na addini. To ya kunshi al ahkam al amaliyata wa yashmalu aidan al umur al ilmiyata li i'tiqadiyya. Wani zai tambaya, wannan falala da ake ta faɗa, an fi magana akan bangaren shari'a ko tsarki, sallah, haji, azumi da sauransu. To nan yana so ya kawo mana sauƙin nan na musulunci ba iya nan ya tsaya ba, ya kunshi hatta al'umurul ilmiya, matsalolin da alaƙarka da su shine ka yadda da su, ka san su, ka yi imani da su, ma'ana matsalolin da ake kira matsalolin aqida, abin da ya shafi imani na zuciya, to su ma akwai sauƙi a cikinsu. Gashi zai bayyana mana, Allah sana gani. Sai ce wa yashmalu aidan al'umurul ilmiya ta i'tiqadiyya, haka nan ya kunshi al'amura da suka shafi ilimi da aqida. Wannan sunan na al'ilmiya ina ji na taɓa ambata mana ko? Akwai malamai wajen yadda suke karkasa harkokin addinin musulunci, wasu sukan ce musulunci ana raba shi gida biyu, akwai usuluddin, akwai kuma me furu'uddin. Asalin addini shine fundamentals, wato ginshiƙan addini, abin da ya shafi imani da aqida, shi ake ce mai usuluddin. Akwai kuma tunda ko aka ce ga usul, ai kaga mafhumu mukhalafarsa dole yana da kishiya, kishiyar shine mai furu'i, furu'i shine rassa, nan ga ginshiƙi, duk ginshiƙi ai yana da kuma reshe. To reshen nan shi ake nufi da harkokin fiqihu na ayyuka, ko abinda za mu yi tsarki da sallah da azumi da zakka da haji da makamancin su, kunga ai gaɓuɓɓan jikin mu ne suke aikatawa, ba a zuci bane. To wanda suke na gaɓuɓɓan jiki su ake ce ma furu'a, shine abinan furu'uddin. Su kuma abinda ya shafi itiqadi da aqida da imani da zuciya, su ake ce ma mene? Usuluddin. Wannan wani kashin ne a gun malami. Wasu malaman kuma su ce a kakkasa shi zuwa, maimakon a ce usul da furu, kamar Ibn Taymiyyah yana sukan wannan taqsimin sosai, duk da wani gurin shi ma yana amfani da shi dai hakan, malamai sun karba dai haka, ana faɗa ana kiransa haka, ko da ba wani asali ne da shi na rarrabawa din ba, a haka a shar'ance. Wani taqsimin da la'alla suna cewa ya fi diqqa, ya fi zama ya fita daga tufka da warwara, shi ne a raba gida biyu ɗin shi ma, amma a ce al'umuru al'ilmiya wal'umuru al'amaliya, maimakon usul da furu, domin usul da furu yakan samu saɓani wajen tantance menene asali menene far'i. Tunda za ka samu wani abun a sallah ne, amma kuma za a ce idan ba a yi shi ba sallah za ta ɓaci, kila ma ya kuma shafi tauhidi, mun fahimci abun. Yau amma in aka ce al'umuru al'ilmiya, al'amura na ilimi da suke da alaƙa da ka sani, ka karanta, ka ƙudurta, ka yadda, wannan su ne al'umurul ilmiya. Da kuma al'amuran da suke ce ma mene? Al'umur al'amaliya, practical abubuwa na addinin musulunci, su ne amaliya. Allah ya sa mun gane.
to wannan shi ma wani taqsimin ne to anan su yake nufi wannan da yace al umur al ilmiya al i'tiqadiyya yana nufin wancan taqsim din Allah ya sa kun gane yace fa inna al yusra was suhulata da saukin nan dai da saukakawar har yanzu fil umuri al amaliyati nan ilmiya ya kamata fi umuri ilmiyati al-i'tiqadiyya dan ba za a wasafta i'tiqadiyya ta zama sifa ce ta amaliya kun gane banji ba to ni a hannuna amaliya karanta sosai kage yawwa ilmiya ne wannan namu bugun ne akwai kuskure sai ku gyara ilmiya ne yawwa wanda yake da wannan zai ga nasa garau yake sai yace fa innal yusra was suhulata saukin nan da muke ta zance a kansa fil umuri ilmiyati li i'tiqadiyya a mas'aloli na ilimi na aqida wato na kuma kudurin zuci na wato aqida zahiru a bayyane yake kamar yadda indai ai kun yadda da akwai sauki a harkokin shari'a na ilimi na bangaren ayyukan da muke aikatawa daga babban jikin mu akwai sauki ko ba sauki akwai sauki a babin tsahara ko babu akwai sauki a babin sallah ko babu duk akwai min yadda da wannan to abin da yake so ya faɗa hatta abin da ya shafi imani da Allah da mala'iku da manzanni da ranar tashin alkiyama da littafai da duk waɗannan abubuwa da imani da kaddara to su ma a cikin imanin akwai sauki kun gane abin shine ce shi ma zahir a bayyane yake li'anna al-islam me yasa wannan magana na faɗa yace domin ku musulunci dinul fitrati shine addinin fitra menene fitra na san kun sani asalin ginin da Allah ya gina dan adam a kansa na cewa ya karkata zuwa ga son gaskiya yadda da Allah shine ma'anan fitra musulunci wato Allah subhanahu wa ta'ala a asalin yadda ya gina dan adam ya gina shi ne dan ya zama musulmi shine zancen da ake duk dan adam da aka haife shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi ma zai kawo mana hadisin malam anan Allah ya halicci kowanne dan adam ne sawa'un da dan musulmi da dan kirista da dan bayhuda da dan bamajusi duk lokacin haihuwa a matsayin musulmi ake haihuwar su to abinda ake nufi da fitrar shine wannan ginin asalin da dan adam ya tashi shi yasa malamai suke tattauna menene ya riga zuwa ga dan adam tauhidi ne ko ku shirka ce a cikin masu ilimin falsafar harkar theology masu bincike ta bangaren tunani da ilimi suna ce wasu zaka ji suna cewa dan adam asali ya taso a mushriki ne kamar yadda suke cewa dan adam da ko biri ne ko wani abu inji kamar abinan masu fikirar Darwin ko na evolution cewa dan adam da daga biri ya kuma yi developing ya zama yadda ya samu kansa din nan to sai suke cewa haka a wajen religiosity bangaren addini da dan adam buda'i ma'ana wanda ake ce ma dan adam da na zamanin stone age da haka ya tashi bai san me zai bautawa ba ta hanyar bincike ne yake bincike har ya gano Allah har ya fara bauta masa kun ga wannan ma'ana asalin sa kenan a menene shirka da rashin sanin manufa da rashin abin nan mafuskanta amma a addinin musulunci wannan zancen kuskure saboda ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne mutum ana haihuwarsa ne a musulmi kuma sannan ku duk mun lura mu gani a asalin halittar dan adam tunda aka halicci dan adam na farko ko a ce mutum na farko shine annabi adam wanda sauran mu duk dinnan ƴaƴansa ne ko tunda aka halicce shi ai ya tashi da yadda da Allah ko da aka halicce shi a aljanna yake da shi da matarsa har aka bashi cewa ya ci duk abin da ya samu a ciki amma banda wata bishiya aka nuna masa da ya ci bishiyan nan da ko dan itacen wannan bishiya me aka yi masa sai aka yi masa wata hukuma aka sauko da shi duniya me ya fara faɗa qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wannan maganar ta wanda ya san yana da ubangiji ne da ya halicce shi ko ko wanda yake neman ya binciki waye mahaliccin sa sai ta wanda ya san mahaliccin sa don haka dan wato annabi adam da tauhidin sa yake ba bincike ya gano Allah ba Allah ne ya halicce shi kuma ya umarce shi ya bauta masa kuma shi yasa hannan da nan ya sanya koma zuwa gare shi bayan yayi zunubi yace ya Allah ka gafarta mu wanda bai san ubangijin sa ba ba zai je yace a gafarta masa don haka a bincike na hakika dan adam ba gano Allah yayi sannan ya bauta masa ba a'a Allah ya halicce shi a matsayin mai tauhidi shi yasa hadisin nan na Bukhari da Abdullah ibn Abbas ya ambata cewa tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu kun sha jin wannan dai magana ko akwai asharatu qurun karni 10 yace kulluhum ala tauhidi dukkanin su akan tauhidi ba a taba yin shirka ba sai zamanin annabi Nuhu shirkar farko da aka yi kuma mun sha zancen dai kun san asalin abu yau dan haka ashe dan adam na asali akan tauhidi yake to ashe tunda ko tauhidin nan shine asali to aqidunsa za su zama masu sauki duk umarnin da za a ce ka yadda da Allah ka yadda da kaza ka zaka ga babu wani abu da zai zama maka mai wahala ka yadda da shi ko ba wani abu ne da sai ka je gashi nan dai mallan zai kawo mana karin azurbin kawo ba ba wani zuzzurfan ilimi ne sai ka yi shi sannan ka san akwai Allah ba kun yadda da wannan zancen gashi nan zai karu bayanan mu je mu gani sai shi li anna al-islam dinul fitrati domin addinin musulunci shine addinin da ya dace da fitra kun san fitrar da yanzu ginin asali na dan adam natural disposition haka ake kiransa wal islamu laysa fihi ta'qidatun kalamiyya haka nan kuma musulunci babu wasu abubuwa masu wahala shine ta'qidat wasu kullakulle da surkulle da wahalar gane wani abu na kalamiyya wanda suka shafi ilmul kalam zaurancan maganganu na mantiki da falsafa mun gane wala mabahitha falsafiyya musulunci bai zo mana da bincike na falsafa ba sam bai zo mana da wannan ba wanda suke la yafhamuhu ko na'am la yafhamuhu biha illa khawasun nas babu wanda zai fahimci musuluncin ta hanyar su sai khawasun nas sai ke bantattun mutane yanzu daga cikin ku wanda ya karanta philosophy ko ya karanta mantiki in a larabce ne in ka tambaye shi hanyoyin sanin Allah ta hanyar Qur'ani ya fi sauki ko ta hanyar philosophy ya fi sauki da ilmin kalami ka tambaye wanda suka sani su za su iya bada wani amsa kai da baka sani ba ba ka iya faɗa meye ba kowa ya sani hanyoyin sanin Allah ta hanyar Qur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sauki ba wata wahala amma hanyar sanin Allah ta hanyar ilmul kalami da philosophy ba abin da ya kai ta wahala shi yasa abin nan ba ta zama illa li khawasun nasi wasu mutane ne kawai za su iya kun fahimci me yake da wasu mutane ba za ka fahimci Allah din ba sai ka zama malami sai ka zama babban malami ka yi zurfi a haddace-haddacen wasu abubuwa masu wahalar ganewa sannan fa ka zo ka gano akwai Allah ne sannan fa kuma ka fara bauta masa wannan sauki ne ko wahala ce wannan wahala ce gashi nan zai kare mana bayani sai yake cewa bal kullu ahadin yafhamul islam kowanne mutum a duniya yafhamul islam zai fahimci musulunci bi ibaratin sahla da maganganu wanda suke masu sauki lafazi mai sauki Allah ya faɗa a Qur'ani ka yadda da shi ka huta kana kin yadda da shi kace sai ta hanyar philosophy zaka yadda da Qur'ani to ka shiga uku zaka bata zaka kai ga ka ƙaryata Allah ya faɗa abu kace ba haka ba kuma sannan sai ka samu wata wani rikici a kanka hankali in ka sa shi shine mizani to hankali kuma ba iri ɗaya bane hankali naka ko na filosofa wani ko na filosofa wani ko na filosofa wani duk kai ta shan wahala amma maganar Allah farkon abin da zaka tambaye kanka yanzu yan uwa ina tambayar ku alqur'ani ga wa aka saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aka tunkara da shi aka yi magana masu zuzzurfan ilimi ko mutane haka ordinary mutane, ordinary mutane aka magana da shi. Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana duk sun fahimta, amma philosophy da mantiki da ake koyarwa yanzu a hanyoyin harkar aqida, duk wanda zai karance shi sai ya dade yana yi kafin ya gane. Ko kun san wannan, ko ku san haka ba? To kuma ku duba ku gani, a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaman da suka yi da shi na shekara 23 a matsayinsa na manzo, duk abin da aka saukar masa wanda ya shafi aqida, ya shafi tauhidi, ya shafi ilimin me, ya shafi Allah, zatin Allah, sifofin Allah, sunayen Allah, abin da zai faru bayan mutuwa, abin da zai faru kafin tashin alkiyama, na alamomin tashin alkiyama kananan da manyan, da abin da zai faru bayan tashin kiyama ya auku, ba su taba tsayawa suna tambayar sa wani abu. Yana fada da larabcin da ya fada a Qur'anin nan, kawai sun yadda. Ka dubi asar na sahabbai da aka ruwaito, maganganu na sahabbai zaman da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa tambayar sa akan sunayen Allah da sifofin Allah. Su ce ya Rasulullahi, ka ce Allah yana da hannu, to yaya hannu? Mu ba mu gane ba. Kun taba jin sun yi wannan tambayar? Saboda sun fahimci me ake nufi, kuma sun fahimci bambanci tsakanin Allah da su. Qur'ani ba la yadullu ala al-kufr. Tuhumar da za ta yi wa Al-Qur'ani shi ne ka ce Al-Qur'ani yana, in an riƙe Qur'ani to za a ɓata. Wajen me za a ce Al-Qur'ani zai ce Allah yana da hannu, Allah yana da fuska, Allah yana, an mai da Allah mutum kenan. Haka waɗannan masu irin wannan tunanin suke. Ashe kenan kana fahimtar Al-Qur'ani ya kunshi batil. Kun gane wannan ne ko ba gane ba? Al-Qur'ani bai kunshi batil ba. Ba a karanta Qur'ani a bata. Dan haka duk wanda ya rike Al-Qur'ani gaskiya ya rika, kuma ka fahimce shi yadda yake a zahirin nan, abin imani kai imani da shi, kar ka wuce iyaka. Iyan abin da aka faɗa din shi zaka dauka kai imani da shi, kar ka ƙara komai. Ya ce yana da hannu, ka ce eh, ban san yadda yake ba. Ba kai kuskure ba. Amma sai yanzu su masu falsafa sai su kira ka literalist. Ka ki tsaya ka ki fahimtar fiqhun da ke cikin maganar Allah, kana bin zahirin magana. Sahabbai ba su taba tambayar wannan abin da ake tattaunawa a yanzu, sai a yi tawili, sai a ce dan me za a ce hannu, an ce hannu ai kaza ake nufi, dan me za a ce yadullahi fawqa aydihim, to yanzu Allah sa ko hannunsa ya shi ma aka dora akan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Me ya kawo ina ruwanka da wannan tambayar? Sahabbai ba su yi wannan ba, don haka kai ma kar ka jefa kanka ciki. Don haka ba abin da ya wahalar da mu a duniya wajen fahimtar musulunci irin philosophy. Philosophy a harkar da philosophin ba ta shiga. Philosophy a harkar da zai amfani mutane a rayuwarsu ta duniya, yana amfani a je a karanta daidai ne. Amma harkar Allah, ya Allah yake, ya sufofinsa, wannan ba harkar da dan adam zai bincika bane. Wannan mun shayin wannan zance, kun gane shi. Don haka in ka bi wancan hanyoyi bata za a samu da rikicewa, kuma da rashin yaqini. Duk wanda ya bi wannan hanya zaka same shi ba shi da yaqini. Amma kai ne yadda da Qur'ani zaka ji salim alim, zuciyarka kalau, baka da rikici. To sai yake cewa wala mabahitha falsafiyya la yafhamuhu ay al-islam biha, ta annan mabahith din illa khawasun nas, sai ke bantattun mutane. Yanzu misali zan gafin tsallake, ai na taba ba ku wata kissa, kar mu cika bance a kissar Fakhruddin Razi, ko ba dade ba ma mun yi zancen ta, ina jin a wannan darasin da ya je wani gari aka bo ana sauraron lecture da yake yi, yana kawo maganganu yadda za a bi a tabbatar da akwai Allah, har ya rubuta littafi ya kawo dalilai guda 1000 akan cewa akwai Allah. Ko aina ba ku wannan kissa? Har aka samu wata mata aka ce ita ya an taru duk ana sauraron Fakhruddin Razi, babban malamin duniyar nan, ya zo yana ta bayani, har ya rubuta littafi, a cikin littafin ya faɗi dalilai guda 1000 akan cewa akwai Allah. Ta ce ai ita ba ruwanta, Allah ta san akwai shi. Ko ba dalili 1000, shi ma ba dan akwai shakka 1000 a zuciyarsa ba, da bai buƙaci dalili 1000 akan cewa akwai Allah ba. Ta ce ba ruwanta, tana jeji tana roro, amma ta san akwai Allah. Goma yanzu mutanenmu ba haka suke ba? Ka je dukkan mutumin da yake ƙauye,
sai da yaje ya zauna akai masa la inama anallah la khaliqa wala raziqa illa sannan aka go harkokin baijuri da wannan harkar ta ash'ariyanci a zo a sha wahala dan Allah tsakani da Allah da malaman islamiya anan da malaman secondary da wanda ma suka yi jami'a suka karanta ilmul kalam suka karanta littafan ash'ariya dinnan da ake koyarwa sune curriculum din mu yanzu a makarantun secondary kowa ka tambaye shi tsakani da Allah da garin da aka fara koya masa waɗannan abubuwan dan Allah ya fahimce su tsakani da Allah nake tambaya ni na bincike wannan abun gun mutane da yawa principal principal da malaman abin nan lecturer ma na jami'a dan sai maka wannan abin da yake cikin ummul barahim yace wallahi bai gane shi shi dai ya koyar da dalibai amma daliban ma har yau ba su gane ba amma ina to dan Allah in akwai wanda ya gane wata ran mu tattauna da shi ina so mu tattauna to yanzu a gun masu wancan harkar ta ilmul kalam ba za ka san Allah ba sai ka bi wannan hanyoyi idan ka je kai secondary baka san Allah ba kai jami'a baka san Allah ba ka zo kana koyar da dalibai ma baka san Allah ba ka fahimci abin da aka rubuta ba dan Allah ya fi za a san Allah ashe kenan tsayawa kan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wannan zahirin abin ka fahimce shi anan tauhidi yake kar ka dai kai ta bata lokacin ka akan wadancan abubuwa to shine abin da malamin yake so kudin wannan shine sauki ko ko wancan wahalar ta ilmul kalami da philosophy shine abin da yake fara to sai yake cewa bal kullu ahadin yafhamu al-islam bi ibaratin sahla idha shuriha lahu ma'na at-tauhid din mutum annai masa sharhin me ake nufi da tauhidi zai gane yanzu menene abu mai wahala a ce muna da ubangiji shi ya halicce mu ba mu san yadda yake ba bai taba ba mu dama mun ganshi ba amma ya aika mana manzo a cikin sakon da ya bayo manzon nan akwai maganganu da suka shafe shi da zatinsa da sifofinsa komai nasa ba irin namu bane in yace kaza nasa to irin nasa ne ba irin namu da muka sani yanzu wannan abun yana da wahalar ka karbe shi sai ka ce a'a ya za a yi haka ai komai sai an binciko abu yanzu misali yanzu irin abin da suke kawo su in ilmul kalami da falsafa su ce al-aqlul awwal huwa alladhi khalaqa al-aqla ath-thani ثم العقل الثاني خلق العقل الثالث دونه والعقل الثالث خلق العقل الرابع دونه هو بهaka bane yanzan Allah wannan me kuka gane a ciki in an ce maka abin the first intellect shine ake nufi da al-aql al-awwal akwai wani karfi shine ya halicci al-aql al-thani ya halicci second intellect shi kuma second intellect ya halicci third banda wancan wai halicci wannan ya halicci wannan sannan aka go kan al-aql al-ashir suka sa masa suna shi wai suka dauka suka bashi fassara su masu falsafa musulmi da suka shiga falsafa suka dauki abinda su wadancan abinin mutanen Greek girkawa suka rubuta suka kira shi da wannan abinin tenth intellect din suka bashi suna shine malaika jibrilu su wadancan ba haka suka fada ba musulmin ne da suka karanta suka ce malaika jibrilu ne suka dangana masa halittar ma cewa sammai da kasa shi halitta to kaga me Allah yake nan so wannan hanyoyi ne ba ruwan harkar philosophy da fahimtar su philosophy yana da amfanin sa a cikin rayuwar dan adam engineering mathematics nan menene sciences nan duk yana da amfani amma harkar ya Allah yake wannan ba ruwan su ba a gidan su bane wannan harkar ta labari ce labarin kuma daga wa daga masanin abun wane ne masanin abun Allah ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana son zaman ka lafiya da Allah ka yadda da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka rufe bakinka wancan kuma harka abin da ya shafi abin da su suka rubuta ka kyale musu kayan su Allah sai an fahimta to sai yake cewa wa buyinat lahu ba'd al-ahkami in kuma aka bayyana masa wasu abubuwa na hukunce hukunce yace fa innahu yafhamu al-islam to mutum lalle zai fahimci musulunci cikin sauki cikin sauki wa amma ma uhditha fi hadhihi al-ummati amma abinda aka farar da shi a wannan al'umma din min al-aqwali al-mutafarriqa na daga maganganu daban-daban wa tafsilati da kuma rabe-raben maganganu a shigar da wannan مما يسمونه جليل الكلام ودقيق الكلام نعم أبن دسكي كرا جليل الكلام ودقيق الكلام سنة كرا نسا جليل الكلام دقيق الكلام منكم سنة كرا نسا شما لطيف الكلام دي أبو دين كوكا جسن شي من سنة دانشان كوي حقولي زم شغب مبادئ na me suke nufi da ilmul kalam nan da muke tazance kullum sun ce suna kasashe kashi biyu akwai latiful kalam akwai kuma jalilul kalam latif shine daqiq daqiq abu mai zurfi shine kuma dai latif abin da yake ilmin sa mai zurfi ne sai an yi bincike an gano shi yasa Allah ake Allah madauke sama ya kansa suna innallaha latifun khabir latif yana da alaka da ilmi ne nan ba magana tausasawa bace da inda aka ce latifun bi ibadihi shine tausasawa ga bayinsa amma aka hada shi da khabir ana zancen ilimi ne to wannan abin da yake mai zurfin da sai an yi bincike ba kowa san shi ba shine ake nufi da latif ilmul kalam sun kasa shi kashi biyu suke cewa akwai daqiqul kalam ko latiful kalam wannan shine suke ce shine muqaddimat mantiqiyya abubuwan da ake magana a mantiki in zaka karanta falsafa kafin ka shiga falsafa sai ka karanta logic shi ake cewa mantiki kun san shi ko kuna ji ana fada yau ilmin mantiki yana nan da larabci ka tambayi masu koyar da shi shi ba na koyarwa a wasu makarantu shi ma wahalar ce da shi abu za a zo ana tattauna menene aljawharul fard menene al'ardu ko menene jawhar menene kaza menene kaza irin waɗannan muqaddimat ne su ake nufi da latiful kalam ko kuma daqiqul kalam shi kuma jalilul kalam shine ilimin da ya shafi aqida din maganar binciken da za a gano mahalicci matakan da za a bi da magana akan sufofinsa da magana akan ayyukansa da magana akan tashin alkiyama da magana akan annabawa da littafai wannan shine ake nufin ilimin theology ai ko to a bangaren abin da ya shafi ilmul kalami shine ilmi babba shine jalilul kalam to amma kafin ka je shi sai ka karanta daqiqul kalam ko latiful kalam shine wadancan muqaddimat din ka karanta logic ban sani ko kun fahimci abu to su dai wanda abin ya shafa da suke yi in sun ji sun gane insha Allah to mu kyale musu kayan su to kaji dai yanzu abinda kawai kashi biyu aka gaya maka baka gane ba ina ga a ce ba za ka san Allah ba sai ta hanyar wannan abu ai an azabtar da kai to Allah kyauta to shine suke cewa au ma yusammunahu bil falsafati alislamiyya ko abin da suke kira islamic philosophy yace don duk wani abu ne bako babu wani abu a shari'ar musulunci sunansa islamic philosophy kada wani ya ce nayi mujazafa na kwaso abu da fadi muna zancen a ilimin magabata ilimin da shi ake karbar aikin mutum ya shiga aljanna ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ilimin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koya a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da tabi'ai suka koya a gun sahabbai ilimin da tabi'an tabi'ai suka koya a gun tabi'ai ba za ka samu wannan harkar a ciki ba su Imam Malik su Shafi'i su Ahmad bin Hanbal duk ba su yi wannan harkokin falsafa din ba suna nan da ransu lokacin da abin ya fito suna da rai dan abin ba wai sai daga bayan su yazo ba wasu zaka ji suna cewa ai sai daga bayan su yazo shi yasa ma ba su san yadda za su yi maganin sa ba wannan kuskuren fahimta ne suna nan da ilimin su lokacin da philosophy ya fara fito amma su suka fara inkarin suka ce wannan harkar ta saba mu abin da muka sani a cikin alkur'ani da haka ku kyale ta mu ba za mu karba da aina shagaya mana lokacin musamman daular zamanin daular abbasiyya zama ake a fadar sarakuna khalifofi ai ta debate ta hanyar debate ake gano wane ne aqidarsa ita ce daidai haka za a zauna wannan malamin mu'tazilawa sai ya zo sai su tattauna da wani daga cikin malaman wata tafiyar kuma daban sai zo a tattauna kun ce kaza to in kuka ce kaza mu ma za mu ce kaza sai a kwana a wuni ana tattaunawa kuma duk ba aya ba hadisi kwakwale-kwakwale ne da ilimi kuma suna da kwakwalwar dama ai baka taba samun wani mai bid'a dolo ba mutumin da za a ce ya kai ga zai kirkiro bid'a ai bai taba zama dolo ba
masu kokwalwa ne da masu suke yin abu saboda wanda ke cikin Qur'ani su suna kokwalon su ya tafi karfin su karbi su hakura da shi asalin abin da ya kai mu wadannan abubuwan ke to lokacin da ake ta wannan tattaunawa su Imam Ahmad bin Hanbal da makamantansu ba su shiga ciki ba sun ce ba ruwan mu ba masu wata rana wani ban Allah ya zo gun Imam Malik yace da Allah dan saurare ni min mu dan tattauna wata matsala mu tattauna akan wata aya ko wani hadisi Imam Malik yace masa me za mu tattauna wai mu yi mu dar mu nazara mu yi ja'isa'in sa mu yi jayayya haka akan mu yi dan debate wal Imam Malik yace addini na ba ne debate bane sai tambaye shi yace idan muka yi debate idan ka kada ni ya zan yi yace sai ka bi ni yace in na kada kai yace sai in bi ka sai ce to in ka kada ni na bi ka sai wani kuma ya zo sai ya kada kai sai ce sai mu bi shi sai ce to sai mu bi shi sai ce to kaga ashe kenan addinin ya koma hankalin mutane mun rubu da Qur'ani mun rubu da su yace wannan addinin namu tun zamanin manzo Allah sun haka yake tsaf da shi ka bude Qur'ani abin da ya faɗa shine daidai da haka mu tsaya kan waɗannan abubuwa mu rubu da waɗancan masu debate da sauransu Allah ya kyauta to sai yake cewa har yanzu ina ne amma ma uhdisa fi hadhihi al-ummati min al-aqwali al-mutafarriqa wa tafsilati mimma yusammunahu jalil al-kalami wa daqiq al-kalami mun ji wannan ko aw ma yusammunahu bil falsafati al-islamiyya yau abin da ya fidda ni kenan ko maganar islamic philosophy zaka ga yanzu a jami'o'i akwai departments da ake koyar da philosophy har kuma za a sa topic a su kira shi islamic philosophy ba wannan nake musu ba wannan akwai shi a rubuce saboda an dade da samun waɗannan abubuwan tun zamanin da musulmi suka karɓi wannan abu amma abin da nake faɗa shine haƙiƙanin gaskiya musulunci ba shi da philosophy ma'ana ya ce ga sunan wani abu ba za ka san shi bai sai hanyar philosophy wannan babu shi amma a ilmomi da ake karantarwa a jami'o'i akwai islamic philosophy subject ne course ne da ake yinsa ma'ana abinda suke nufi kuma da shi shine tarihin falsafa yadda ta zo yadda aka karbe ta akwai littafai daban-daban su Majid Fakhri history of philosophy da ya rubuta yana cikin manya-manyan ko in ce littafan da mutane da yawa suke amfani da shi da makamantansu da an rubuta tarihin falsafa da ake kiranta falsafa islamiyya abinda su kuma suke nufi tarihin waɗancan malaman da suka yi falsafa ɗin na irin su Farabi su Alkindi su Ibn Sina da makamantansu da suka zo suka karɓi philosophy ɗin daga masu ita bayan an fassara littafan nan zuwa larabci to sai suka kuma ƙoƙarin su samu taufiki tsakanin ma'ana su daidaita tsakanin Qur'ani wai da hadisai a gefe guda da kuma philosophy ɗin nan garin wannan suka rikice su ba Qur'anin ba su ba falsafar ba to wannan a wannan su daga gurin daga nan ake faro tarihi ake kawo cewa wannan shine abin nan falsafa islamiyya ake kuma gina wasu abubuwa a kanta da yadda ta haifar da harkar ilmul kalamin da sauran maganganu dai waɗanda ba nan ne mahallinsu ba suna da faɗinsu yake cewa har yanzu awut ta'qidat ko abubuwan nan masu wahala sirkulle-sirkulle allati la tasluhu li jumhuril ummati wanda ba su dace ga magarin al'umma ba kamar da na faɗa ɗazu yanzu idan aka ce sai mutum ya yi falsafa sannan ya san Allah ai kaga an sha wahala shi yasa kana karanta littafansu za su ce maka awwalu ma yajibu alal mukallaf me suke cewa tasihu imani shi daidai ne wannan na malam mai ahli su a wurinsu a gurin masu philosophy wannan masu ilmul kalami awwalu ma yajibu alal mukallaf sai su ce ash-shakku ko an-nazaru ko al-qasd ila an-nazari abu uku suke faɗa farko shine kai kokonto kada ka yadda da komai duk aqida ka zube ta sai ka yi bincike baka yadda akwai Allah ba baka yadda akwai annabi ba baka yadda da Qur'ani ba duk ka zubar sai ka fara bincike akwai wata hanya da su suka creating ɗinta ta yadda zaka tabbatar akwai Allah akwai hanya biyu tariqatul a'rad da kuma tariqatul tarkibi sunanta kenan sai ka bi ta ka koyi yadda zaka san akwai Allah ba zan muku tafsilin ta ba don wahala ne da ita ba ganewa za ku yi ba tariqatul a'radi da kuma tariqatul tarkibi idan ka tabbatar da akwai Allah din to sannan kuma sai aidantan sifofinsa da sauransu sannan kuma shikenan sai ka yadda da shi sai a fara bauta masa dan Allah mutum nawa za su musulunta a wannan hanya kun fahimci abin eh don haka waɗannan abubuwa da kuke gani muna cewa ba daidai bane ana karantar da mutane su mazhabar ash'ariyyan nan da maturidiya da waɗannan abubuwa duk akan wannan abin aka gina su ba akan qur'ani da sunnar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama kuma in su za a bi to ba za a san Allah ba sai a ce waɗannan shan wahalhalin da wasa kwakwalwa yau harka ce kawai ta wasa kwakwalwa amma kana san abin da zaka shiga aljanna ta hanyar sa ka rike qur'ani ka rike maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka fahimce ta ko baka fahimce ta ba in dai ya shafi abin da ya shafi gaibiyat ba ma cewa mutum ya zama kawai ya zama abubuwa ya karbe su dogmatically komai kawai karka bincike ba haka ake nufi ba duk abin da ake iya bincike je kai bincike amma abin da ba na bincike bane to ka hakura da qur'anin abin da ya gaya maka ka hakura da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka gaya maka in ko na binciken ne to je kai bincike sifar Allah ba ta bincike bace ba inda zaka je ka bincike ko yaya Allah yana da hannu ba shi da hannu yana da sifa ba shi da sifa din da ya gaya mana qur'ani karbi nasa duk wanda ba nasa ba ba ka da laifin ran tashin alkiyama in ba ka karbe shi ba ko ba haka bane mun dai sha maganar wannan mukyale shi a sai ce fa inna hadha to wannan hanya bila shakkin babu tantama babu kokonto mimma yajzimu annahu laysa mimma yuhibbuhu Allah jalla wa ala ko mimma yujzamu ina cikin abin da za a tabbatar ka yanke kat babu tantama cewa wallahi Allah baya san wannan abu wannan abu sanin Allah ta hanyar falsafa dinnan baya cikin abin da yake Allah yana so saboda me da yana cikin abin da Allah yake so da ya zama da sauki tunda addinin mu an gina shi ne akan sauki yanzu kun fahimci inda darasin ya shigo yawa muna magana ne akan abin da yake asalin addinin nan an dora shi akan sauki sauki a shari'a sauki a tsarki sauki a sallah sauki a azumi da sauran abubuwan ayyukan gabubba to haka nan kuma saukin akwai shi a aqida abinda zaka yadda duk abinda sai ka sha wahala ka koye shi to ba shine abinda Allah ya yadda shi ba kun gane wannan zancen shine abinda ake yi da ahabbuddin ila Allah alhanifiyatu as-samha na'am sai ce fa inna hadha bila shakkin mimma yujzamu annahu laysa mimma yuhibbuhu Allah jalla wa ala لأن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة بمنكو أبند ألا يفسو شيني دم أن الدين نحنيفية كما سنمي سوكي فلسفة قبات هذا سوكي سيتي وهذه المسائل المؤقدة وأن المسألة لذلك قبق لا صدى وهلة التي لا يفهمها إلا الخواص والدباب ميغاني سوسي كيبا تبتم متاني بمقدمات كثيرة متنوعة دا برتكس سيني أكي نفي دا مقدمة abinda zaka kawo ka shirya ka ya zama shimfida na wata magana kafin a karbe jiya muna zance irin wannan tunda kusa yake misali bari in kawo muku shi kamar mutum yace ana wa anta kal hasanaini da ni da kai kamar Hassan da Husaini muke kun ga fahimci wannan misalin a idan abin da kake so ka tabbatar shine yan uwantaka tsakanina da wannan to wannan lafazin ai ba kurukuru yake ba ko sai an yi wata muqaddima sannan a zo a gina natija me yace muqaddima sai a ce wal hasanani akhawani Hassan da Husaini yan uwa ne fa ana wa anta akhawani don haka da ni da kai mu ma yan uwa ne wannan ita ce natija muqaddimar ita ce alhasanani akhawani ba ku gane ba dama haka suke in kana so ka koyi wannan dama sai ka je ka zauna sosai kuma ka zama you are very intelligent ba harka ce ta dole ba shi yasa ga masu cin mantsiki a makaranta dama zakakure ne suke gane shi domin in ba zakakurin ka bane kai dama ba za ka gane ba to kuma dama wanda karka gane malami ibn timiya yana cewa ilimin mantiki ilimi ne da la yahtaju ilayhi az-zaki wa la yastafidu minhu al-balid idan kai kana da intelligence ne ce baka bukatar mantiki shi yasa shi ya tsallake wannan ma abun duk ya kace-kace da su in kun ga raddin da yake wa masu falsafa har mamaki suke yadda aka ya fahimci falsafar haka kuma yake musu martani ita wallahi riko da qur'ani da sunnan nan zai baka intelligence waye da wannan hanyoyi Allah da ya kyauta to ina ga dole mu tsaya nan din ko dan lokacin yayi yawa lokaci yayi sannan kuma matsalar da ba mu kare ta ba gashi kuma shine darasin mu na karshe wannan kafin Ramadan dan litinin da za ta sake zagayowa la'alla ta zama ita ce daya ga Ramadan ko ta zama 30 ga Sha'ban ita ce yau mushakki ko don haka tunda yau 23 yau za mu hakura da wannan darasi insha Allah sai Allah ya kai mu bayan sallah za a sa ranar da za a ci gaba bi idnillahi ta'ala sai ku sa alama a wannan wurin na so a ce mun fita daga wannan likicin na wannan maganar to amma dai duk dai insha Allah fa'ida ce a cikin kowace da duk maganar da za a samu ayi akan wata matsala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake shi ya yadda da shi addini mai sauki addini wanda yake na annabi Ibrahim na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya ƙara mana imani da taufiki Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ya sare mana abin da ya kuntata Allah ya ƙara taimakon shugabanninmu wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk